sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta yi waje da Prime Minister Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a jiya Asabar kusan shekaru hudu da ya hau karagar mulki. Kuri'a da ƴan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkinsa ta fara ne a cikin dare agogon kasar, mintoci bayan da kakakin majalisa Asad Kaiza daga jam'iyyar Khan mai mulki ya yi sanarwar bazata ta yin murabus. Kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangaren ƴan adawa Ayaz Sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342, yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan haɗin baki da wata ƙasar waje a hambarin da Prime Minister ba. Daga bisani, Sadiq ya sanar da cewa ƴan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin Khan. A jiya Asabar, mazauna gabashin ƙasar Ukraine sun gamu da mummunan samami ta sama. Gwamnan yankin ya gargaɗi farin hula da su gaggauta ficewa daga yankin, yayin da Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin. Gwamna Sarhi Gaidai ya shaidawa wani gidan talbijin na ƙasar cewa Rasha tana ƙara ayyukan sojinta a kan kashi 1/3 na yawan mutane da suka rage a yankin Luhansk na Ukraine. Masu sharhi akan aikin soja sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin Ukraine bayan da sojojinsa suka hadu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin kasar. Kwararru a ma'aikatar tsaron Birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da karuwa a kudu da gabashin kasar ne domin bude hanya tsakanin Crimea da yankin Donbas. Rasha dai ta kwace yankin Crimea ne a shekarar 2014. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci. Kana yana sa ran duniya za ta dauka kwaran mataki akan abin da ya kira laifin yaki. A jiya Asabar, ministan tsaron Jamus Christine Lambrecht ta jaddada shakkunta akan sojojin Jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a Mali a lokacin da take jawabi akan zalunci da ake aikatawa a garin Moura na kasar Mali yayin da take rangadi a kasar. Gwamnatin Mali mai rinjayen sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a Moura, amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yaɗa labarai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch, tana cewa sojojin sun kashe fararen hula. Wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata, Lambrecht tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin Jamus a arewacin Gao, a cewar ma'aikatarta ta tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta aza takunkuma akan wasu Amurkawa 24, ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban kasa Donald Trump Rudy Giuliani, watanni da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira. Kusan duk mutane da aka ambato sunan su jama'ai ne da suka aiki a ƙarƙashin gwamnatin Donald Trump, da ita ma ta kakaba takunkuma a kan jama'an Iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni, kana ta janye Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar Iran da wasu manyan ƙasashen duniya. A wata sanarwa da kafofin labaran ƙasar suka buga, ministan harkokin wajen Iran ya zargi Amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa ƙungiyoyi da ayyukan ta'addanci akan Iran da kuma muggan ayyukan da Isra'ila ke aikatawa a yankin kuma akan Falasɗinawa. A ƙarshe, daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin Paris da ta shafe shekaru 40 tana gudanarwa, Yvette Robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke ƙara yin sama a lokacin da zaɓen shugaban ƙasar Faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaɓen yau Lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu Emmanuel Macron. Masu sayayya suna ƙara nuna damuwa game da yadda za su samu abin dogaro da kai, suna siyan 'ya'yan itatuwa ɗan kaɗan da kayan marmari masu kyau daga rumfar Robert a cewarta. Kuma wasu abokan cinikinta ba su iya zuwa kasuwa kwata-kwata don samun burodi da cuku ko kuma cisa a turance da sauran kayan abinci masu daɗi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'in da masu ruwa da tsaki ke fashin baki akan matakin da gwamnati tace za ta dauka na cire tallafi akan man fetur, sannan kuma a ƙara kuɗin man. Ko da yake bayanai sun nuna cewa an dakatar da wannan shiri na cire tallafin, amma malamai za su ci gaba da bayanai da tambayoyi da kuma ba da shawarwari. Ku biyo ni.
Assalamu alaikum, ni ne Bashir nake wakiltar kungiyar dillalan mai na ƙasa, ƴan ƙasa. Abinda nake so injiniya in waye masa da kai shi ne, ya yi magana ya ce da ƴan NATO da ƴan mai muna fitar da mai wajen ƙasan nan. So abinda nake so ya sani, mu ƴan mai daga federal government ba wanda ya kai mu ma daukan ma'aikata a gidajenmu. Duk gidan mai za ka samu sama da mutum 10, wani 20, wani 30, har su NATO masu motocin yawanci duk dukiyarmu ce. Abu na uku, mu muke ake ba mu mai mu sai da shi akan 165, amma muke ragewa muke sai 162.3. Kuma in wani waje an ce ya wuce akwai mutane suna shan mai, za su gani. Za ka ga independent marketer garin da ba police station amma za ka samu gidan mai, kuma yana kawo man, yana saukiya, yana ba mutanen wajen sana'ari. Saboda in ya kai ya sauke, manoma za su siya, su je su yi noma, a ba matasa aiki a wajen. Abu na hudu da nake so injiniya gara faɗa, mu mun je wajen shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, ya ba mu mandate na maganar a kula da masu fitar da man nan. Ba mu da bindiga, ba mu da wani abu da za mu kare, amma iyakacin mu rubuta mu fada. Kuma da muka tashi akan shugabanci na Elder Chinedu Okoronkwo ake tafi da abin nan, da muka tashi muka yi abin yau sama da shekara 3-4 da wuya, kaga December ta zo an yi wahalar mai. Amma duk da wahalar da muke sha na dauko kaya ba titi, a kwace motar mu, a yi waye aiki da nafi ma, ba akan mutane ake ba, akan ƴan mai ma ane musu, dan dai abin ne bai fito ba. A je a sauke kaya a wani gidan mai, a zo a kashe direba a tafi, duk muke yi. To saboda haka ka tabbatar mu taimakon da muke yi bacin federal government sai mu ƴan mai a ƙasar nan. Injiniya, Allah ya taimaka.
To jama'a assalamu alaikum, ni dai ina zaune kusa da injiniya, ban tsammaci waɗannan maganganu su bi ta wurin shi ba. Domin ni ina jin a label, I'm the only the most senior comrade. In kace senior comrade, I'm the only remaining trained communist. Kuma in za ka je ka ga inda nake zaune yanzu, za ka rena mun wayo. Domin wannan ideology yana kaina. Kuma kar ya manta, a 1983 dalilin rufe refinery na Kaduna kafin shi yayi, aka zo aka yi decree din da aka raba mu da ƴan mai da mu da workers. Aka yi decree aka ce we can organize labor excluding those dealing with the petroleum product. A dukkan suri ɗin muke. Ni abinda nake so in ce duka a nan yanzu, duk maganan nan da muke yi, I'm happy yana defending ɗin government. Kuma Buhari ya faɗi wata magana lokacin da muke young communist. Jawabin da ya yi bayan ya tumfi gwamnatin shagari, in na tsaya nan zan maka ba ɗayan da zan kauce. Amma akwai kalma ɗaya da ya ce, what happened to any other society is the reflection of the leadership of that society. The head of that society will be accountable. I'm happy that wannan magana in ma bai faɗa ba, mu muna da littafin zan faɗa. To, saboda haka mu abin da muke magana a kai nan, me zai sa ba za a yi gyara refineries inda idan Dangote individual zai yi refinery a ƙaramin kuɗi kuma zai fara aiki a cikin lokaci kaɗan, gwamnatin tarayya the mighty federal government za ta yi shekara 7, sai yanzu ne za a ce mana wai yanzu an ƙaro wani abu. Duk inda muke abin ɗin ma yanzu ba shi. Ina jin manuniya sun ce sauran kwana 500 nake ne mama manuniya, sauran kwana 500 in buku mutu ba za a dawo da ku hisabi. Saboda haka ni abin da nake magana a ciki, ƴaƴana za su wahala, jikoki na za su wahala, abokaina da ƴan uwana da ke kauye za su wahala. Maganan ƙarin kuɗin mai wannan wani abu ne zalunci. Na lissafo me zai sa ba za a daina sayowa daga waje ba, me zai sa ba za a yi shi a nan ba sai an ɗauko shi an yi tafiyan sati biyu, me zai sa kuma sai an biya wani daga haisi ya zo da shi inda zai sauke, me zai sa kuma sai an biya tankoki sun ɗauka 400,000. In ka haɗa da kuɗin da waɗannan ƙanana ƙayan jirage suke kawowa nan da waɗanda suke abin nan, in ba dan zalunci ba manya zama kyauta ake barwa. Me yasa ba za a kashe su ba a gyara refinery? Me yasa ba za a gyara pipeline transportation ba? In an sauke man a hura a kai ƙanana-ƙananan motoci ya kamata 10,000 liters su ya kamata suna rarrabawa ba doga an trailoli ba a ƙasashen da yake irin waɗannan. To saboda haka hanya ya mutu, komai ya mutu, duk motocin nan da suke faduwa ai babu wani overspeed, duk waɗannan abubuwa abin da nake argument da shi kenan. Wani abu ne wanda yake mota ta ɗauko liquid, ta ɗauko wuta ta zo kafan gaba yadda kirami, wannan da ke jan mota shi kuma ya zo yadda ka daga nake sun bulewa ta kama wuta. An yi wannan magana, ina ji mun yi magana kwanakin ba, duk inda aka yi hadarin da su ake ta magana, road safety suke magana. Naje na Alaba, naje unwani a Enugu, naje wance na Iware, duk na ga wannan pothole ne ya kada wannan motoci. Ba hanya, ba komai, sannan a ce za a ƙara kuɗin mai ko su ɗan kinnafas yanzu da ake magana, ai wurin da ya lalace suke tsayawa, ba sa tsaya wurin da ake tacewa da gudu. Saboda haka ba a gyara mata, mu har mu bai kamata ba, as a communist trained communist person na ba gwamnati shawara ai leasing din hanyar ga wani, mu mu biya kuɗin. In an yi mun biya din ma ji da saukin abubuwan da ya faru, a maimakon ba hanya ba kuma abin da sana ana kashe mu. Jama'a assalamu alaikum, ina ji engineer Kailani ni na ji dadin da yake kai kana ne, shi yasa ni yanzu wallahi zufa nake yi da nake kusa da kai, ni ba na kusa da kai ka hinke magana.
Jama'a assalamu alaikum, ni zan sake tambaye engineer abu guda uku ko kuma zan ba da sako. Naji dai ya ce yana wakilta NPC kuma naga gwamnati ma yana wakilta yanzu. To alhamdulillah, magana ta farko ita ce ina son sakona ga mai girma shugaban kasa shine yayi ma Allah godiya, kuma yayi kokari kada abinda an manufar da ake son a cika ta cika. Saboda akwai wani kalima da Bahaushe ke cewa idan da cije bai ji kuma haushi yaki ba, to in jaki ya kada shi yake da laifi, shi da haushi. Yan Najeriya duk abin da aka yi na dattako su yi mai girma shugaban kasa, saboda ba a taba samun shugaban da ya ƙari mai so uku ba, an ka zauna lai sai Buhari. To amma yanzu an cimma yan Najeriya, don haka a buɗo wata hanya wadda za ta sa batun ƙarin kuɗin mai bai tabbata ba. Kuma ina ida sakona da ya ce yana son a yi noma, kamar magana ce wadda aka yi to ta siyasa ba ai ba, ta shi ne zaben da muka yi to muka so a yi, wanda da muna zaton ya so shi bai yi ba, haka ne kamar ƙarin kuɗin mai ya ce yana son a yi noma. To ba a noma na rani sai da mai, sannan talakawan Najeriya ba su iya siyan mai, ya halin ma da ake ciki yanzu, mu da muke cikinsu Allah ya muna baiwa ya yadda su sai mun taimaka musu. To in ka ƙara kuɗin ya za su yi da noma, tunda ya ce yana son a yi noma. To sakona in dai har yana son a yi noma da gaske, magana ƙarin kuɗin mai a buɗo wata hanyar za a ce mai yan Najeriya, ba magana ƙarin kuɗi. Sannan na uku, batun 2005 da aka ce minista ta ce za a ba yan Najeriya talaka masu bukata. A Najeriya har yanzu babu, wato me ake ce ma abin, kaman wasu ƙasashe da suka ci gaba za ka ga kwai namba na duk yawan gidan da akwai, da zaman ka talaka da zaman ka mai akwai. To Najeriya har yanzu waɗin da ya kai yawan mutum 2000 kaza gare mu, amma babu numbers din rubuce da in ka tashi data, babu ta rubuce da in ka tashi ba ma yan Najeriya gudunmuwa ba su bukata ka ba su, babu ta. Amma wasu kasashe suka ci gaba gidan da duk adda talaka wanda bai ma iya ci da kanshi an san shi, amma banda Najeriya. To sannan kuma ƙarshen magana shine kamar da kuma yayi magana, tambayar da nake son mu Najeriya gabaki daya, ko kuma ka idan da sakonci da kai da kai inda dai mun kaito da ni da kai fafutuka mu kai akan maganar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama. To ya zama, kuma mu mun yi ne don Allah da talakawan kasan nan. To yanzu da yake an bar talakan ana son shi ya hada inda bai iya ta, tambayar zan shi dan gote ya hina Najeriya kuɗi, ko ko ya hina Najeriya ma'aikata, ko ya hina Najeriya masana? Sannan wallahi ma'adanan da ke Najeriya, in ka ce irin gold, ka je irin diamond da sauran ma'adanan da ke Najeriya, billahi lazina Najeriya ƙasa ce ta arziki wadda ake wallahi sai dai tura su zama bayin, ba mu zama bayin su ba. Amma abubuwan nan suna nan, ba a nemo su, ba a amfani da su, an bar mu ɗaya kawai kara zube inda ku, amma yadda inda ma ake yi sai waɗanda suke da hali su tai su yi, an kawo bala'i a ƙasar nan. To mai girma injiniya. Ni gaskiya da na so a ce ko shi shugaban na NPC yana nan ko wani jami'i na gwamnatin tarayya wanda zai iya kai mu bahari sako. Amma kana iya ka kai mai sako ka wakilce su. Mu da ƴan Najeriya na tabbatar da in muna mutum miliyan 200 yanzu to kashi 99% ba su ƙara kuɗin mai. Shine babban sako na.
To a'udhu billahi samiul alim.
Su bine ma ko? To kaga shi kamar inda
kai ni dai kowa ya sani na fi wannan comrade. In 1977 ni na ja zanga-zanga a Lagos amidst tear gas and baton charges demonstrators in the south. Ina PNT lokacin. Ba abun da aka ce ba za a yi mun ba. Amma na tsaya sai da na kwato ƴancin mutane na 1977. Na zo NTA Minna haka na yi na gyara welfare system nasu. Na shigo Kaduna refinery. Ai sun ce za su bani kuɗi. Ni din nan mu muka kawo wannan gwamnati. Shi dan Maliki ba ba shi aiki ba. Dan Maliki ba ba shi fannin ba. Dole yayi fushi. Ni ma baban ba. Amma ni ba zan gina gida in rusa gidan nan ba. Yanda za a yi a bada hakuri a yi gyara shi nake yi. Na farko kenan. Na biyu kaman Hajiya Maryam maganar da kika yi cewa ƴan arewa su ne munafikai gaskiya ne. Yau gwamnatin nan daga kan ministoci 80% daga kan service chiefs na kasan nan duk mutanen arewa ne amma mu ake kashewa dan me Buhari shugaba Buhari bai ba su responsibility ba ya ba su kudi ya ba su makamai amma akwai polarization yanda da ce cikin security agencies sai an gyara gurbata ce sai ake kashewa ko mun ki ko mun so gaskiya zamu fadi ni kuma bana inda ake zalunci amma nan NNPC na yi aiki da shi da ita kuma a wajen aka kuma ni ba korana kai ba amma retired staff ina ansan pension tsaya da Allah tsaya 23 years yau na ansan pension kuma free medical care ba korana kai ba na faɗi gaskiya ce za a bani kuɗi an bar abin da ake mutane suna mutuwa a layi lokacin da aka sa total how many kusan 1.5 years ake layi nace sam na san kuɗi da aka ce za a bani kuma an ce zo bada hakuri nace ba zai yiwu ba nace na gwamnati ta tafi kuma na gode Allah Allah ya rufa mu asiri na koma business ina mu muka kawo gwamnatin ba wai da gangan ne nake protecting gwamnati ba amma wayannan abubuwan gaba daya carryover ne lokacin da gwamnatin nan ta zo akwai kuɗi na asusun babu ana ta neman kuɗi ne da za a yi aiki babu kuɗi a asusu we are bankrupted a kasan nan so saboda haka maganan da wannan yayi shi dan liberty akwai subsidy in baka sani ba let me educate you subsidy din nan landing cost bai kamata ce muna shigo da mai ba nayi maganan nan dole ne a gyara refineries a yi establishing sabbi modular refineries wanda koda 10 trucks ne kowane local government za su samu a rana na products din nan amma in aka zo da man landing cost an ce 282 naira kamar yanda yayi magana yace akwai lauri cikin nadi custom air force demurrage in jirgi yazo shuttle na wayannan jiragen da zasu je su dauko jirgi daga IC a kawo depot a raba duk wayannan kudin ne ake hadawa kan wannan 282 naira din shine kuma NPC take dauka da tana kiranta on recovery tace to yanzu tunda ta zama PIA tana cin gashin kanta ba za ta iya daukar nauyin wannan ba in gwamnati tana son subsidy a tura national assembly talakawa ya kamata yanzu su ce to mu ai manage budget din subsidy national assembly za su yi doka sai a bayar kuma ba wanda ya fi ni son arewa da Najeriya naje prison several times saboda Buhari naje prison saboda arewa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba saboda mu kamar yanda yake ni ma comrade ne ba maganan kuɗi ba ne maganan gobe yanda za mu je gaban Allah mu bada stewardship amma ni abin da na sani shi ne nake faɗi maganan da na yi na cewa refinery ana kawo kaya gaskiya ne in kana so mun koma Kaduna za mu kai ka a shiga a nuna maka waɗannan saboda sai da na je production na je na bincike yaya maganan gyara aka ce ai ga kayayyakin nan na refinery na Kaduna dan Allah ka ta tsaya mana kai maganan kai subsidy nan dole sai budget din shi dole ne sai an yi budget in ba budget sabon kamfani NNPC ba za ta iya kasuwanci ta buda kuma Dangote refinery da kuke magana ta gina manta sai ya wuce 500 naira per liter ya riga ya magana amma aka buda aka samu viral boost na kasuwa wannan ya kawo wannan yana yi zaka wanda yafi araha shi competition shine mutum zai je sa is better haka ake yi a sauran kasashen duniya wallahi koda kun ce ai fushin nan koda wani gwamnati ne sai za a cire sosai kuma subsidy ne yanzu Buhari ya ce a bari kuma maganar da kai na wannan Imrana na maganar 40 million Nigerians da za a ba 5000 lokacin da ta fito da wannan palliative din ni ma na tambaye ta nace shine nake ga Mr. Anufa nace yaya zaki ki raba kudin how did you come about wayannan vulnerable to society din da za a ba kudi palliative zaka ce za a bayar federal government kuma ta zo da autogas program wanda za a yi yanzu na motoci ko da yake it has not taken off but we hope it will gidana ne NPC abin nan APC ba zan rusa ba ba yi da mu amma Allah ya rufa mana sai ne ko shi shugaba Buhari da ya gan mu ya ga zabo ne da zanunta
da banan tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na Kaduna Alhaji Kailani Muhammad zamu dasa aya a yau ku biyo ni makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da daukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda ku huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Surajo.
To Malam Muhammad Surajo kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To naga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, a nan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta sai da kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10,000 zuwa 15,000 haka, don ba wani kwangararren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000, 7,000 har 8,000.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni kai wannan sana'a ba, ka baro can ka zo har nan Abuja kake wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba, ko ba gaskiya ba, saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci ba ne, ka gane. Yanzu zaka iya ka sai kaci a can, zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka, amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba, amma nan ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shine bambanci, dalili da yake nan da yasa ka zo nan. In na fahimce ka kenan, dai yanzu abin da kake samu a nan ba za ka, in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba?
Ya ba zan samu haka ba.
To birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu anan.
Eh, menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Ira 11 MCDA.
Ira 11 MCDA. To kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa?
A'a, ba na haya, ina dai zama ne a wani shago na dan uwana.
Kin na fahimce ka kenan, dai baka biyan kudin haya?
A'a, ba na biyan kudin
haya. A shagon wani dan uwa kake zama?
Eh.
Kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida?
Gaskiya wani lokaci zan iya sati 4, sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7, man ban taba wata 2 a nan garin ba.
Baka taba wata 2 ba. To malam yana da iyali haka?
Eh, yana da iyali.
Kaman matan ka nawa?
Mata na 2.
Yaya fa?
Yaya na 5.
kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyinsu.
Insha Allah, da wannan sana'ar nake daukan nauyinsu.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Da wannan hakan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.